لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أدرك دمك كراتو ألته مختصر صحيح البخاري وأتو التدريد الصريح نعمان زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي الله يمس رحمة لا متاشي كوكما عند مكوانشين كتاب الاعتكاف littafin da yake bayani akan itikafi mun yi bayani menene itikafi shine zama da ake a masallaci a kebance dan bautar Allah mun yi bayani darasi da gabata zamu koro abwab na ko hadisi da makaranta abu je babu na farko bab al-i'tikaf fil ashr al-awakhir wal i'tikaf fil masajid kullaha babu na farko yayi magana akan al-i'tikaf fil ashr al-awakhir yin itikafi a goman karshe na Ramadan sai yace kuma wal i'tikafu fil masajidi kullaha dai i'tikafi a dukkanin masallatai ma'ana zai magana akan cewa ana son ayi i'tikafi a goman karshe na Ramadan saboda yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake yin i'tikafi a goman karshe na Ramadan bai gushe ba yana har ya koma zuwa ga Allah sannan kuma da bayanin cewa i'tikafi ana yin sa ne a masallaci kuma dukkan masallatai na Imam Bukhari yace wal masajid kullaha dan ya nuna cewa a sabanin da aka yi da wasu ke cewa ba za a yi itikafi ba sai a masallacin da masu alfarma masallatai guda uku na Makka da Madina da Baitul Maqdis ko kuma ba za a yi ba sai a masallacin da ake Juma'a wanda duk malami sun yi bayani to Imam Bukhari yace ana itikafi a dukkan masallatai sai dai ya danganta idan mutum zai Juma'a za ta riske shi an fi so yayi a masallacin Juma'a saboda ba sai ya fita yayi doguwar tafiya ba idan kuma ba zai Juma'a ba za ta riske shi ba sai yin itikafin da yake so inda ya masallaci sannan kuma ana yin itikafi ba kadai a waɗannan masallatai masu alfarma guda uku ba a kowane masallaci ana iya yin itikafi a cikin wannan shine abin da Imam Bukhari ya zaba duba da malamai sun yi maganganu akan wannan hukunci حديث عندما يكاو عن عائشة رضي الله تعالى عنها حديث عندما إن شاء الله يكرم تهدى النبي صلى الله عليه وسلم ما ترمز عن الله صلى الله عليه وسلم تكت وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ما يكن الله كان يا كسنتي يعتكف ينا إتكافي العشر الأواخر أقوما كرشي من رمضان نوة رمضان حتى توفاه الله هر الله يكبر أيوسا ثم اعتكف أزواجه من بعده sannan matayensa suka yi itikafi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah kamar yadda muka yi bayani hadisin nan yana magana akan cewa ma'aikin Allah yana itikafi a dukkan ya kasance yana itikafi a dukkan rayuwarsa har zuwa karshe kuma yakan yi itikafi ne a goman karshe na Ramadan shi yasa malamin ya kawo wato ya nuna falala ta yin itikafi a goman karshe na watan Ramadan hadisin cewa za mu karanta cewa itikafi za a iya yi a kodayaushe amma dai ya fi falala saboda a lalibi lailatul qadr shine hikimar kebance goman karshe da yin itikafi don a dace da daren lailatul qadr sannan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah matayensa sun ci gaba da yin itikafi itikafi ba kadai ga maza bane a hadda mata na yi bayani cewa itikafi ana yin sa a kowane masallaci shine ra'ayin Imam Bukhari da yace wal itikafu fil masajidi kullaha an gane ko sai kullul bayta illa li haja babin da yake bayani mai itikafi in yana masallaci ba zai fita ya tafi gida ba sai inda wata larura haja wata bukata sai inda wata bukata amma ba haka ba dama ma'anar itikafi ai abin nan ne luzum al masjid lazamtar zama a masallaci saboda kan mutum yana yawan fita ko ya fita yace zai je gida kaga ya warware maka so da itikafi kenan ba a fita sai inda wani dalili sai inda wata bukata wa ana radiyallahu anha daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda kala take cewa wa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu alayya ra'sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan miko mun kansa yakan shigo da kansa alayya a wajena mana ta yace yana cikin masallaci ita tana cikin gida tunda akwai iyaka tsakanin gidan ma'aikin sa'atar da masallaci katanga ce ta raba to kamar kenan akwai wata taga ko window sai ya mika kansa ta wannan wa huwa fil masjid shi yana cikin masallaci fa urajjilu sai in gyara masa kansa mana sai ya yi masa kai intaji in gyara maka وكان لا يدخل البيت يا كفن في من الله صلى الله عليه وسلم باي شيغا غدا الا لحاجه سيدن وتا بكاتا سيدن وتا بكاتا اذا كان معتكفا ان يزمو الى اعتكاف باي شيغا غدا تتي الا لحاجه ما لم تكتي حاجه ana nufin bukata ta san adam zuwa ban daki shine yake shigar da shi gida ko yin wanka misali in ba haka ba to baya shiga gida a wannan hadisi kamar yadda muka gani Imam al-Bukhari Allah ya masa rahama yayi babi da cewa ba a shiga gida in ba da dalili to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake in yana itikafi baya shiga gida sai inda wata bukata mun karanta hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa imma ya shigo gida inda mara lafiya baya tsayawa ya leka ya gaida shi a daki a yakan tambaya in yana wucewa in ya shigo yana wucewa kuma sai ya ce ya mai jiki sai ya wuce ba tare da ya tsaya ya ce sai ya je ya duba ya gaida shi ba wanda yake nuna mai itikadi ba zai yi waɗannan abubuwan ba kamar yadda hadisin nana shi ya nuna ba zai je gaida mara lafiya ba ba zai halatta jana'iza ba ba zai fita daga masallaci ba sai dan wata bukata ta dan adam wanda dole sai an fita sannan ya nuna cewa babu laifi wanda yake itikafi matarsa ta gyara masa kansa in yana da bukata ya mika kansa ta gyara masa gashi na Aisha tana taje kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci ita kuma tana cikin gida babu laifi a wannan kaga ya nuna kenan dan ta taba kansa ko ya taba taba wani abu bane abinda aka hana cewa Allah yayi wala tuba shi ruhunna wa antum aqibuna al-mubashara malamin suka ce ma'anar saduwa ake yi shi aka hana amma dan dai ta taba kansa ko kuma ya taba jikinta babu komai a wannan babu komai a wannan ba zai bata masa itikafi ce babu na gaba yace babu al-itikaf laylan babin da yake bayanin yin itikafi cikin dare عن عمر رضي الله تعالى عنه ما لك حديث سيدنا عمر الله قال ما سيدنا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب يا تنبي من ذا الله صلى الله عليه وسلم سيك كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام نائنية كنت نذرت نائبا كنشي في الجاهلية أزاما منك هم مسلم جاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام زي اعتكافي dare daya a masallacin Haram kada sai ma'aikin Allah ya ce da Umar dan Khattab fa awfi bi nadrika ka cika yi abin nan ba kancanka ka cika ba kancanka a wannan babi da malam yayi sai ya ce yin itikafi cikin dare yin itikafi cikin dare to itikafi cikin dare wannan ya nuna ga hadisi ne ya nuna ya halatta ayi itikafi cikin dare tunda gashi yayi ba kance Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu cewa zai yi itikafi cikin dare ko manzo Allah ya tabbatar da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan babu laifi mutum ya yi itikafi cikin dare babu laifi mutum ya yi itikafi cikin dare wannan kuma yake nuna mana cewa itikafi ibada ce wacce mutum in yayi niyya zai iya yinta a koda yaushe zai iya yinta a koda yaushe ba sai da rana ba cikin yini koda da dare ma zai iya yin itikafi sannan ya ce ya yi bakance ne fil jahiliyyati kafin ya shiga musulunci kenan wannan ibada ta bakance sun santa a jahiliya shi ne ka yi wa Allah alƙawari za ka yi wani aiki na da'a tun kafin musulunci akwai shi ga Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya yi bakance cewa zai yi itikafi kuma itikafi watakila da ma'anarsa ta larabci tunda jahiliya ya kaga ba da wata ibada ke fantasiya da suke abin nan watakila zaman ne kawai tunda sun dau sun san cewa masallacin Haram ne wajen ibada ne dakin Allah ne to kenan zaman da zai yi yayi niyyar cewa Allah ya zauna dan Allah ne ita wannan ibada ce tun kafin musulunci haka suke itikadi cewa musulunci haka zai yi ne dan ya bauta wa Allah da yin haka zama a masallaci to amma ya ce kafin musulunci kafin musulunci ne wani malami suke cewa wannan alama ce ta cewa ashe idan kafiri yayi alkawari yayi bakance na wata ibada lokacin da ya musulunta ba idan ya musulunta wannan ibadar idan musulunci ya akwai irin wannan ibada a cikin musulunci to shikenan sai ya tabbatar da wannan abin da ya bakance ya aikata shi bayan ya shiga musulunci to shine zai samu ladan kuma wannan aikin niyyar kafin musulunci aikin kuma bayan musulunci niyyar tunda yanzu ya musulunta to shikenan aikin sa ya inganta amma da a ce bai musulunta ba ya san ibadar misali ana yin ta kafin musulunci ko wanda ba musulmi ba suna yi musulmi ma suna yi sai ce shi ma zai yi kamar misali a ce sadaka ta sadaka musulmi suna yi wanda ba musulmi ba kuma duk suna yi ne da neman lada da neman cewa Allah zai karba ya ba su lada to kaga idan da wanda yake ba musulmi ba kafiri yayi wannan ibadar tunda bai shiga musulunci ba sharadin kuma kabulul amal shine al-iman awwalan kafin a karba aiki sai in imani ya inganta kuma ba imani kaga aikin sa ya zama mai wa kadimna ila ma amilu min amalin waja'alnahu haba'an manzura Allah ba zai karba ba tunda bai musulunta ba to amma idan ya musulunta yayi niyyar aikin kafin musulunci yayi alƙawari da ya shiga musulunci sai yayi aikin to yanzu zai samu lada yanzu zai samu lada domin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar wa umar cewa yayi ibadar da ya tabbakarce ya zartar da ita ya zartar da ita shine malai ke cewa yukhadhu min hadha alhadith sihhatu an-nadhr an-nadhr min al-kafir wa hadha mahallu khilafin shine wanda na ambata cewa shin idan mutumin da ba musulmi bai ba kance sai ya musulunta to in yayi aikin ya inganta domin aikar kamanta niyyar kafin musulunci wai suka ce a'a sai dai ya jaddada niyya tunda ya shiga suka ce a'a tunda ai ga manzon Allah ya tabbatar ya ce auri bi nazrika ka cika ba kancan ka kenan ya tabbatar masa niyyar sa wancan ce akan ta zai gina aikin kenan wancan niyyar ta yi tunda aiki ne wanda yake a shari'ar musulunci tabbatacce kuma yanzu yayi imani sai zura da niyyar sa wancan kuma Allah zai karba tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa ummar da cewa ya cika ba kancan sa ya cika ba kancan sa akwai khilafin jimalan kamar yadda na faɗa wasu sun ce a'a sai dai jaddada niyyar sabuwa sabuwa wancan tunda aka yi ta ba musulunci ba ba karba biya ba to amma dai anan hadisin kamar ya bada amsa wannan ko ya yake cewa an ce ya cika bakantar sa yaushe ya niyya kafin musulunci yaushe ya aikin ko zai yi bayan ya shiga musulunci ya tabbatar da cewa niyyar sa ta yi aikin sa kuma ya karbi tunda ya yi imani abu na biyu idan wancan wanda ba musulmi ba misali yayi bakance ya alƙawari to in ya shiga musulunci shin dole ne sai ya cika wannan bakantai tunda niyyar ba a cikin musulunci aka yi ta ba amma an da a cikin musulunci ne ga hadisi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa me man nazara an yuti Allah falyuti'hu wanda yayi niyya yayi bakance yayi wa Allah da to yayi wa Allah da ya tabbatar da bakantai kaga an yi umar in sabo ne kuma aka ce fala ya'sihi man nazara an yasi Allah fala ya'sihi in yayi niyya ya saba Allah kada ya saba domin ba a bakance na sabo ma an yi to batacce ba za a zartar da shi batacce to shine malamin suke cewa idan sahan nazuru min al-kafir fa hal yajibu alayhi al-wafa bihi shin idan an ce ga wancan hadisi wato na ga abin nan kisar Umar cewa an ce shi ka bakance to yanzu idan bai yi ba sai ya shiga musulunci dole sai yayi sai yayi tunda yayi niyyar dai kawo musulunci ne sai yayi ga Umar dai sai ya tambaya mai aka ce aufi bi nazrika ka cika bakancan ka cika bakancan in ya musulunta shikenan ya lazamta a kansa domin ibada sai tabbatacce a musulunci in kuma yayi bakancan bai musulunta ba aikin sa dama ba karba sai ba saboda haka in ya kuma yayi ba za a karba ba ya zama ba da wata fa'ida ke bakancan nan an gane ku to sannan a wannan hadisin ya ce zai yi itikafi ne cikin dare inni nazartu an a'takifa laylan malamin ke cewa wannan ya nuna cewa ashe ya halatta a yi itikafi ba tare da azumi ba dan me saboda ai gashi an ce ya cika itikafin sa kuma gashi dare ana azumi da dare ba a da shari'ar musulunci ba azumi da dare saboda haka sai ya nuna ashe ba sharadi bane itikafi sai da azumi ba sharadi an kai nufin ka itikafi shikenan ko kana azumi ko ka niyya da azumi ya bi zai cika karshen da ladan ya bi ya fi kamar ruwa a ce kana azumi kuma ka yi nafilfili ka yi farilla a masallaci ka yi karatun qur'ani ka yi ayyukan ibada kaga ladan zai yawa amma ba sharadi ba ne kamar yadda a malikiya ina ga da hanafiya ne suka ce sharadi ne sai an ba itikafi sai da azumi. To ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Umar ya cika itikafin sa da yayi niyya yayi bakance cikin dare. Wannan ya nuna ashe ba sharadi bane tunda daddare ba a azumi. Sannan ga hadisi zamu karanta nan gaba babin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi niyyar yin itikafi sai ma dansa suka yiwo gayya za su masallaci su tushi ya fasa sai ce ya fasa saboda haka bai yi a wannan goma kashin ba sai a watan Shawwal wasu ke cewa kenan kaga ya yi a watan Shawwal ya wanda bai yin nan ba a Ramadan shi ya rama a Shawwal kuma Shawwal ai ba wajibi ba ne sai an yi azumi a cikinsa tunda shi ba kamar Ramadan ba ne ya ce walam yarid annahu sama tilka al-ayyam allati qada fiha al-i'tikaf ba a rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rama wancan itikafi da azumi ba kuma ga ma azar na Abdullahi ibn Abbas wanda aka rawaito Allah ya kara masa yadda Imam al-Hakim ya rawaito yana cewa laysa 'alal muktakifi siyamun illa an yaj'alahu 'ala nafsihi mai itikafi ba wajibi bane sai azumi sai dai idan yayi bakancan da azumin cewa zai yi itikafi zai yi azumi yayi bakancan azumi a cikin itikafin sa to wannan kaga ya haɗa abubuwa daban-daban ke to zai yi azumi wajibi saboda shi yayi abin nan wajabtawa kansa amma shari'a dole in za a yi itikafi dole sai da azumi ba sai da azumi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Umar aufi bi nadrika ka cika bakancanka kamar wancan hadisin kenan da muka karanta ya nuna wajibcin cika bakance yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ya nuna da yace aufi bi nadrika wannan umarni ne wal amru yadullu ala madha al wujub umarni wajibi ne in ba wani dalili ya zo ya kawar da shi daga wajibci zuwa istihbabi ba kuma ga manzo Allah a wannan hadisin ma nafsin abin da ya faɗa yake wanda yayi niyyar bakance yayi niyyar ibada yayi bakance zai yayi man nazara an yuta illaha fal yuta'u nan kuma kace aufi bi nadrika wannan yake nuna wajibcin ainihin cika bakance wajibcin mutum ya cika bakance wannan aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa Umar ka cika bakancanka kaga ya nuna kenan abinda yayi niyya din nan kafin musulunci yanzu aka ce ya cika yana da alaka da aikin waccan niyyar tunda niyya sharadi ne a cikin ibada kuma a waccan niyyar ya faɗa aka ce ya cika to wannan yake nuna cewa abinda mutum yayi aikinsa a jahiliya kafin musulunci sannan ya musulunta to kenan Allah ta'ala zai ba shi lada tunda niyyar can aka dora aikin aka yi ta inganta ke abinda ake nema na sharadin aiki na imani yanzu ya an same shi saboda haka niyyar ta yi abin nan kenan an yi abin nan da kowa ka ai inganta ne da cewa an yi ta kafin kuma akan ta yi tambaya to shine malami suke cewa kamar mutumin ne da ya aikin alheri a lokacin kafin ya musulunta sai ya musulunta Allah zai ba shi lada Allah zai ba shi lada domin hadisin Hakim dan Hizam yake cewa ya Rasulullah ra'aita ashiya kuntu atahannafu biha fil jahiliya ya ma yake Allah bani labarin wasu ayyuka da nake ibada da su a jahiliya atahannafu biha nake yin su a matsayin ibada min sadaqatin na yin sadaka aw itaqatin ko kuma yin tabawa wasilat rahimin da sada zumunci sai yake fa hal fiha min ajrin zan samu ladan waɗanda ayyuka tunda musulunci ma ya tabbatar da su aikin alkhairi ne sai ma aikin Allah fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma salafa min khair ka musulunta akan abin da ya gabata na alherin da ka aikata to da cewa malami sun yi ta maganganu akan fassara aslamta ala ma salafa min khair me yake nufi ka musulunta akan abin da ya gabata na alherin ka kamar ya kan abin da ya gabata wanda suka ce a yabo ne cewa ka musulunta da ɗabi'u kyawawa wanda suka gabata kuma dama tabbatattu ne a musulunci ma'ana kari bace shigarka musulunci dama kai mutum ne aikin da kake yi kafin musulunci dama musulunci ya tabbatar da saboda haka kama silanta akan waɗannan ayyuka alherin su cewa aiki ne da ake yaban mai yin su a musulunci kuma kana yin su tun kafin musulunci kenan ka samu alherin tun kafin musulunci na yabo da kuma kyakkyawan ambato wai suka ce a'a ana cewa mutumin da ya aikin alkhairi sannan ya musulunta Allah zai ba shi ladan waɗanta ayyukan shi na alkhairi din kafin musulunci sau shi ne ma'anan aslamta ala ma salafa min khairin ka musulunta akan abin da ya gabata na alherin da ka aikata a baya ma'ana alherin da kai a baya to Allah ta'ala zai baka ainihin ladan wannan aiki Allah zai karba me yasa suka ba da suka ce shi fassara shi wannan ne ma'anar fassara wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce ai saboda Allah ta'ala ya ce kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf a gaya wa wanda suka kasance a bisa kafirci in yantahu in suka daina kafirci suka yi imani to yughfar lahum ma qad salaf za a gafarta musu abin da ya gabata na me na kurakurai na zanubai to an gafarta mutum zanubi me zai biyo baya alheri ba ai mutum kullum ba a sharrin kaɗai yake yi ba ko ba haka yana kuma alheri don an yafe waɗancan kurakuran ba su alherin su ya matsayinsu za a tabbatar da su tun da dai an kore abin nan ɗin an yafe kurakurai tun daga shirka da samu to ko shakka babu kuma akasin aikin alherin su ma za a tabbatar da su kuma wanda ya yi rijiya Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a Qur'ani yake cewa ومن يرتد منكم عن دينه سيأتي فيموت وهو كافر فيموت وهو كافر أولئك أصحاب النار وأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كاجاك أنن وندي إلى سياك تبي فيموت وهو كافر إن يموت ينا كافر توني دافع ها كاجا أني كايديا يا مسيا إن يموت وهو كافر إن يموت أكافر فيه to shine ne fa ulaika hadafat aikin ya rushe tunda ya mutu yana kafiri to in da ya mutu bayan ya yi zai dawo ya tuba ba bai mutu yana kafiri ba ayyukan nashi nasi tana nan tana tunda ya dawo ya tuba ya dawo dama da ya mutu ne ce aka yi fa ya mutu wa huwa kafir fa ulaika hadafat amal to haka tunda bai mutu ba kuma ya dawo ya tuba shikenan aikin sana alkhairi sai Allah ya tabbatar masa da shi banda haka kuma falala ta Allah tabaraka wa ta'ala rahmatsa mai yalwa ce dan ya ba kafiri misali in ya tuba ya musulunta ya kyautata musuluncinsa ya ba shi lada kan gari Allah mai falala ne to saboda haka ne malamai suka ce shi Ibn Uthaymeen Allah ya masa rahama ra'ayinsa kenan cewa mutumin da ya tuba aikin sana alkhairi za a tabbatar masa da shi to kaga da yace ka cika bakantanka kenan niyyar sa waccan inganta inganta yanzu dama abin da ake jira imani domin ya inganta niyyar kuma an same shi to niyyar duk da ce an yi ta kafin musulunci amma yanzu imanin sa musuluncin sa ya inganta niyyar kuma Allah zai ba shi ladan aikin da yake aikin da yake sanan malamai sun bayyana cewa an ce ziyarta zai yi itikafi da daddare bai iyakance duk da cewa dare daga faduwar rana ne zuwa fitowar alfajir wani yanki ne na yini da dare misali tunda yini yana da yanki dare yana da yanki suka ce don haka ne tunda dai dama ba a ba sharadi ba ne yin itikafi da azumi sai ka so to ya nuna ana iya itikafi na wani yanki na yini ko dare ba duba saboda babu dalilin da ya hana yankin a ce za ka yi daga lokaci kaza kamar ka ce za ka yi itikafi daga la'asar azhar zuwa la'asar ko daga la'asar zuwa isha ko magariba babu ne in ji wasu malamai wasu ce a itikafi dole ya zama da rana dan sun ce sai an yi azumi sannan kuma dole itikafi ya zama ma'ana yanki cikakke na yini daga fitowar alfajir zuwa faduwar rana to amma wannan hadisin ya nuna cewa tunda ana yi da dare ba sharadi ba ne azumi kuma in ka ce ba za a yi wani yanki na yini ko dare ba to ana banka hujja domin al'aslu ibada ce sakakkiya ba ai mata iyaka a shari'a ba in kace kai mata iyaka kuma sai kawo ne dalili wanda yace za a yi itikafi a wani yake ne ni ya kalli ibada ce shari'a ta yadda a yi itikafi kuma niyya ce da ba kuma ma'anar itikafi shine lazamtar masallaci ka zauna kai ibada to baka lazamci masallaci ba tsakanin azan da al'asr ka lazamta indai a cikin masallaci ka zauna kuma ka za ka yi ibadanka kana ci to saboda haka dai wasu malamai suka ce magana mafi inganci ana iya yin yini guda ko dare cikakke ko kuma wani yanki na yini in kai niyya shikenan ya tabbata tunda babu wani dalilin da ya kanta cewa ba ya itikafi sai a cikakken yini ko kuma cikakken yanki na dare an gane ko malaiti bab al-aqbiya fil masjid babin da yake bayanin kafa wato shinge a cikin masallaci aqbiya kamar kace irin rumfa kai shinge kai wa kanka rumfa a cikin masallaci ya halatta kai in kana itikafi a masallaci duk da cewa dai irin masallacai na mutanen da tunda namu yanzu ba za a bari kai wannan ko ba ka sai dai kai ne limamin masallaci kuma da me za ka zo kanji shi ma wani abu ne ja aiki to amma dai mutanen da in ko kuma a yanzu kana da damar ka kange din kana da abin da zaka kare kanka a cikin masallaci haka dai manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam shi in zai yi itikafi sai ya samu wani wata kusurwa wani gefe sai ya sa abin nan ya kange sai ya sa kange masa akwai hikimomi da yawa na yin haka saboda mutane in abu da wajen yake haka to duk wanda yazo ce zai zo a gaisa kuma daga gaisuwa zai ce zai maka wata hira ya hana ka ibada sannan kuma daga cikin hikima shine domin killace kanka saboda in mutum yayi bacci ka san ba ka san wani hali kake ciki ina gidanka ne dama kai ɗakin ka kai ɗaya ne in ma kai da iyalanka ne su iyaka su ke a masallaci ba to ba daɗi ka yi abin da kuma za a wani zai gani kuma ya rika cewa kayi kaza kana bacci inda bacci ba control ba ka da ikon kai wa kanka ko ba ka ba kana buƙatar sutura ma amfanin sutura ke yana daga cikin ni'ima ta sutura shine Allah ya ba mu ya sanya mana muna yin gidaje mu zauna ci ba wanda ya ga me kake ciki dai halinka cikin rubun asiri kake in ka fito ka sa babban riga shadda ka sa mata tace ka sa kirare haka za a ganka saboda kullum haka ake ganin ka ba sai ya gaji a cikin gida ba ko ba ka san ko ka shiga da ba yanci ne ka za ka yi walwala za ka yadda kake so za ka rayu sabanin to kaga tsara ni'ima ce ta to yanzu ka zo masallaci ga mutane 30 40 kuna yi tikashi wata kilma Allah ka dai san adadin za ka kwanta kai bacci za ka yi tsara to kaga akwai matsala to amma ka kange ba kai wa kanka tsara ya zama shi ma akwai abin nan to amma in yayi yake nan bai yiwu kuma sai kai a hakan sai kai a hakan ba tare da an kange din ba hadisin da malaika na Aisha radiyallahu ta'ala ana hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam arada an yatakil manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nubun yayi itikafi a goman kashe da yake na Ramadan yayi nubun yayi itikafi falamman sarafa ila almakan alladhi arada an yatakil da yaje in sarafa yaje inda yake so yayi itikafi idha akhdiya sai ga shingaye sai ga rumfuna shi yayi nashi kuma sai ga an yi rumfuna an yi shingaye kai ba wa Aisha ya shiga masallaci sai ga an yi rumfuna ko shingaye kai ba wa Aisha yace wannan ba aka ta aina Aisha ne wa kai ba wa Hafsa ce wannan ba aina Hafsa ce wa kai ba Zainab wannan ba aina Zainab ce ya haka fakala sai yace albir taquluna bihin yanzu wannan abin da kuka yi kuna nufin da'a kenan nagarta aikin kware aikin nagarta thumma zaraba sai yace to na fasa sai ya juya farmiya tsakis yace ba ma zan yi tikarun ba hatta ta kafa 10 min shawwal sai da watan shawwal ya shigo sai kwana 10 ya rama itikafi sai kwana 10 wannan hadisi kamar da muka gani ya nuna cewa babu laifi a yi kange a masallacin da mutum zai yi itikafi babu laifi to sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo sai ga matan sa ga har guda uku sun yi mai sun karkange a cikin masallaci sai yace al bin taquluna bihin yanzu wannan waya abin da kuka yi kuna nufin aikin nagarta kuke nufi da shi dan ne saboda ka san mata a kamar da riwaya ta tabbata cewa da Aisha da Hafsa sun nemi izinin mu Aisha ta fara neman izini sai Rasulullah ina son mu yi tikafi sai to ba ni kyaye sai Hafsa ce ni ma Rasulullah ina son yi tikafi sai ce ba ni kyaye kuma da yazo sai ga Zainab ma ta shigo da nata rumfar to sai manzo Allah sai yace ya fara yi tikafi malamai suka ce dalilin da yasa ya fasa da ya bada hujja anan ai ga abin nan hadisin ya bada haske akai domin yace shin wannan aikin kwarai ne tunda ai al'adar mata akwai ne ke shi tunda wanda zaka yi ma bai kamata a banna a baya ba ni ma zai to amma ai babu ma'ana tunda kuna da yawa ce duk kun tare a masallaci ko ba haka ba sai manzo Allah ya ce a'a dan gudun kada ya zama aikin su ba riya ta shiga ciki dan wanda zaka yi shi yasa ni ma sai ya dace sai a'a a fasa gaba daya a daina sai bai yi ba dan yara musulmi ne dan yara musulmi ne aka ce a wani kauli ko kuma a'a ya ke zauna ne wannan shekarar itikafi dan idan ya shiga kuma suka shigo matan duka to akwai matsala saboda masallaci waje ne na jama'i kowa yana zo kuma a ce ga mata nan suna cikin masallaci kuma dole ana ne ana shiga ana fita ana shiga ana fita tunda za a fita a biya bukata za a dawo to kaga za a yi tsaro da mutane kuma bai kamata a bar mata suna ta kai kawo ba sai yake to a sakura gaba ɗaya dalili na uku da aka faɗi cewa saboda idan ya zauna a masallaci kuma mata suka biyo shi to me bambancin zama a gida dama tare ake zama a gida ya guje musu ne domin ya keɓanta ibada to kuma ga sun biyo shi ya zama kamar ana gida kenan ba wani bambanci sai ta to haka ne a hukura duka ya zama abinda ake nufi na keɓancewa yanzu babu shi wanda kawai a hukura ko kuma idan suka ce kowa zai yi rumfa su matan su tara ne tunda wannan biyun sun zo huku to ko shakka babu ana jin ragowar ma za ce mu ma za mu zo tun da ne dama mai gida yana masallaci ba wannan ita wata damuwa to ga ƙarshe ya sa ta matsala sai masallaci sannan ga ragowar mutane kowa zai yi kangiya ya kakkange kaga za a cika masallaci akwai matsala sai ya zama masallaci ya yi ne ya cika to saboda haka wannan dalilai suka yi wato nazari cewa zai yi wannan dalilin ne ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fasa yin itikafi a wannan shekara ya ce hatta a taka ashirin min shawwal sai da watan shawwal ya shigo sai ya je masallaci ya yi itikafi sai ya je masallaci ya yi itikafi falam ya take wa akari riwaya falam ya take fi ramadan hatta a taka fi akhirin ashirin min shawwal sai ya bar itikafin a ramadan sai ya yi a goman shawwal sai a goman shawwal a wata riwaya hatta a taka fi al-ashri al-awwal al-awwal min shawwal goman farko na shawwal sai ya yi itikafi shi yasa mutum malamai suka ce ba dole bane sai da azumi saboda an ce goman farko kenan ana yin sallah ya shiga duk da cewa ranar sallah karamar sallah ranar sallah ce aka hana azumi washe gari ka yi azumi a babbar sallah ne ya zama ranar goma da kuma kwana uku na Mina su ne kwanakin Idi saboda haka suka ce ai manzo Allah gashi ya azumi sallah ta aka ce ai ranar sallah ba a yi washe gari kuma zai yi azumin sa washe gari ala'ayi halde ya rama wannan azumin malamai suke cewa kenan mutum yana iya itikafi yana iya karayi kenan na aikin ibada in yayi niyya bai yi ba tunda gashi yayi niyya bai yi ba sai ya rama a itikafi wata ibadar ma in baka samu damar yi ba kayan niyya za ka yi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana bayan la'asar ya shigo gida yana sallah aka tambaye shi yace sallah ta ce da ban yi ba kafin bayan azhar aka shagaltar da ni wani huri sai yake rama kenan kaga in ibada ko nafila ce idan ta wuce ka kana yin ta to kana iya rama shi ne tafi da aljawaz da itikaf da zai rishon zaka yi itikaf ba tare da azumi ba kuma ya halatta a abin nan harama aiki na da'a wanda mutum bai samu dama yi ba. Imam Ibn Abd al-Barr Allah ya masa rahama shi ne yake cewa Imam Malik yana cewa wannan hadisi akwai cikin sa ramuwar abinda ya wuce ka ne ya shiga shi wanda kai ne amma baka samu dama ba saboda wani uzuri, ka iya ramawa kamar yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya rama. Sannan matan da za su yi itikafi ina suka tabu su masallaci kenan da maza da mata sharadin yi itikafi su baki dai sai a ina wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, shi yasa aka ce masallaci sharadi ne ba a itikafi a gida sai a masallaci. Sannan an ba cewa in masallacin ba a yin juma'a kuma juma'a za ta riske mutum ana so ya yi a masallacin juma'a don ba sai ya fita ya tafi masallacin juma'a ba. Saboda haka da a ce ba sharadi ba ne aula a ce kuku ya gida amma dole suka ta wutun da a masallaci ake. Sannan an yi bayani cewa ya halatta mutum ya kange waje a masallaci domin ya yi itikafi don ya yi bacci kuma ya gudanar da ibada ba tare da an takura masa ba. Bab hal yakhruju al-mu'takib li hawa'idihi ila bab al-masjid, shin mai itikafi an ce ba zai fita ba to amma nan kusa da masallaci ba zuwa kofar masallaci ko jikin masallaci inda yake zai iya fita? Eh zai iya fita, abinda aka hana ya fita ya je wani waje ne ya je gashi ma zai shiga gida don ya biya bukata amma da sharadin abin nan larura ta biyan bukata lihada yake saboda bukata. To amma in bukata ta fidda shi ba a jikin masallaci haraba ko kofar masallaci zai iya fita? To ga hadisin da malaika an Safiya radiyallahu ta'ala ana zautin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ka hadisin Safiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annaha ja'at ila rasulillah tazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ziyara tazuruhu tana ziyartar safi itikafihi fil masjid lokacin da yake itikafi a masallaci fil ashr al awakhir min ramadan abu man kashe na ramadan fatahaddatha indahu sa'a sanan zauna ta kai magana sa'a wani lokaci na wannan lokaci kuma kamar tankalin sannan sai ta tashi za ta koma gida faqama nabi sallallahu alaihi wasallam yaqlibuha sai manzo Allah ya tashi ya bi zai rakata ya tashi zai rakata hatta idza balagat bab al-masjid inda bab ummi salama da tazo kofar masallaci wajen kofar ummi salama tunda gidajen manzo Allah gidajen matan sallallahu alaihi wasallam suna jere da masallaci a jikin masallaci a rai ya rubuta wajen kofar ummi salama marra rajulani sai ga mutane biyu sun zo wucewa min al-ansar cikin mutanen madina fa sallama ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah ta san sai suka yi masa sallama fa qala lahum annabi sallama to sai bayan sun yi sallama sai suka dan ƙara tauri sai ma'aikin Allah ya ce su ala rislikuma ku tafi sannu sannu innaha hiya safiyatu bitwi ay safiyati matata faqala sai suka ce subhanallahi ya rasulullah subhanallahi ya ma'aikin Allah ai ba zan yi wannan tunanin ba wa kabura alaihi ma magana ta yi musu girma ce amma zan Allah ta sallama ai dan ka ganshi da mata ba za ka yi wani zaton wani abu mana sun ga girman abin faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah ya ga musu hikimar dalilin da yasa yi musu wannan magana sai da inna shaytana yablughu min al-insani mablagha ad-dami ku sani shaytan yakan kai ga dan adam yakan zamo wa dan adam yadda jinin sa yake zamo masa wa inni khashitu an yaghzifa fi qulubikum shay'an na ban so ba shaytan ya jefa muku wani abu a zuciyarku. Wannan hadisi kamar yadda muka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana itikafi matarsa ta zo ziyartar sa kiran babu laifi matarsa dama suna zuwa ziyara kamar yadda riwaya ta tabbata za su zo su gaida shi a masallaci a wadannan kwanakin in yana itikafi kiran babu laifi mai itikafi a zo ayi a ziyarce shi a masallaci ba tare da an dauke masa lokacin duba indai zai zuwa ziyara ne a gaisa a ga mutum shikenan kuma babu laifi ya raka wanda izo masa zuwa kofar masallaci ba ne ya raka shi har zuwa kofar masallaci kuma su yi zance ma tunda ya zo sun gaita kuma ya raka ta suna magana wannan ya nuna cewa ashe za a iya wasu ayyukan tun daga shi mutum ya zo ma an raka shi ba ce itikafi shi kenan ka zama inni nazartu lirrahmani sawma falam ukallima yawma insiya, ma'ana ba kai ba mutum ba haka bane, ba haka bane. Zaka iya magana da mutum ko kai ba da sako ko kace a kama sako ko wani abin da kake da bukata ko wanda yazo wajen ka dan wani abu ku yi magana duk babu ne. Wabitali ka iya kenan karanta ma littafi, domin wasu malamai sun ce ba za a karanta ko wace Qur'ani ba za a karanta littafi, amma gashi an yi ma magana, an yi hira, an yi hira mai babu aula a karanta littafi na ilimi ko kuma ka saurari ilimi babu ne, kamar ana yin karatu na itikafi ya saurara ya je ya ji karatun a cikin masallacin babu ne, duk ba wannan babu ne, tunda wancan da aka zo aka zo ziyara aka yi rakiya ba babu aibi a ce to wannan mai babu aula a ce shi ma babu damuwa, duk mutum yana iya yin su, sai dai kawai kar mutum ya yi abin da kuma zai fita daga makasudin itikafi, kamar yadda muka buga misali darasin da ya wuce. Dan misali ka wanda yazo ma ka bada sako a kasuwa cewa a kula da abin nan din nan, ba kada a bari a debi kayan nan a store din nan na bangaren gabas, a rufe shi, akwai abin nan a cikin muhimman kai kar a taba, wannan ba damuwa ne ba, ai ba abin nan ba, kuma so na gefen kaza an zo in abu masu bukata an zo farashin na dai gaya muku kaza ne, kowace dela so kar ku manta 700 ce kuma a kula kowa kuma ai dai sako ne ba hole ne ya dan ba da sako, idan an zo ziyara ziyara shago zai zo saboda wani guzuri, ya ce shago abin nan din nan ga kaya sun kare ana so a debo ci, to abu kullum yana wajen wani a karba kuma kar ai kaza ba ko ai kaza babu ne irin wannan abin da ba, amma yayi ta abin ne irin yadda ake daukan waya ai ta kaza da zato wallahi abu ta zaka, amma irin wannan abu ne na guzuri takaitacce, an ba wannan ai ba wani abu, to amma ya maida yana masallaci kuma kai ka ce yana kasuwa ai ta bugu waya ana maida kaza ana kaza, wannan ba ma'ana ce, ya fita daga makasudin itikaf, amma indai abin da bai gagara ba dan abin nan wannan babu ne. Yadda aka bayyana kuma matar mutum tana iya zuwa ta gaida shi a masallaci kuma zai iya fita ya raka ta, amma babu nisa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu shedan yana gudana a jikin dan adam majrad dam, lokacin da yace musu safiyyati yayi musu wannan ne saboda dabi'a ta dan adam, shi zuciyar nan ba kai kake mallakar ta ba kuma ba abin da ba ta zartawa, to tausaya musu yayi sallallahu alaihi wasallam saboda haka dabi'ar dan adam take, ko yaya ba kai kake nema ba, an kawai haka take, kana zama sai ta kama labarai kana ita kuma ba ta fahimta, sai kai da kaske ta fahimci wallahi ba za ka saurare ta ba sai ta hakura, amma in kana biye mata in ta kawo kace in to za ta sake kawo shikenan, sai ta jefa ka a matsala, sai ta jefa ka a matsala, to amma idan tana kawo kana kau da kai tana kawo kana to a ƙarshe za ga mata hakura tunanin karkatar da ka karkata shi za ta kama labarin. Idan kai kana da sha'awar misali leke-leke a cikin harkar mutane to za ta yi ta ba da labari, kana ganin mutum sai ta wannan ko ta gaya maka kamar ya bar kasuwa kaza ya koma kaza, kamar na ji an ce zai sai da gidansa kuma na ga yana tafiya ina motar ko babur, sai ne sai kawai sai ta kama zance, to amma ina ruwanta, sai ka ce a'a ba ruwanci, tana faɗa kana an ban ko ka biye wata ai za ta yi ta kama wannan labarin da ka, ko ma ba taɓa ganin wannan hular ba ko sabuwa yi siya ta kama tunar roka da hular da a ba wallahi zai ta kama labarin kana ɗan kai kana ta yi ta ai ko ban hular da kamar sabuwa ba taɓa ganin ta ita da ruwa zuciya, to akwai matsala, akwai matsala gashi ka san wance matar mutum ce, amma kawai sai ta kai sa ga wani kula matarsa to sai ni sai ni, to wannan shi matsalar zuciya kenan, sai ka yi mata ladabi duk abin da kai abin nan ka kwabe ta ka kwabe ta, in kana yawan yi a ƙarshe sai ka ga ta rage jiwa, amma in kana biye mata to za ka sha mamaki, to kaga manzo Allah ta sa ya tausaya musu, wannan kuma yana daga cikin abin da malamai suka ce abin da aka koya na ladabin musulunci, kiyaye kanka daga abin da zai sa a tuhume ka, kiyaye kanka daga abin da zai sa a tuhume ka, ba daidai bane in kai ka cuci waɗanta ka cuce su, saboda sun dinga abin nan ɗinka kenan sun dangare maka a zuciyarsu tana zantar da su wani abu game da kai kuma wataƙil ba haka ba ne ba san uzurin ba san da ko ba zo su tambaye ka ba saboda haka za su yi ta sakawa ko dai wani kaza ko kaza ne to kar ka yi abin da za ka sa mutane su rika tuhumarka domin za ka zalunci kanka zalunce su sai ka yi ƙoƙari duk abin da za ka kiyaye mutuncinka ka kuma ka kiyaye kada mutane su auka cikin mutuncinka ka yi ka kiyaye wannan kar ka yi abin da zai zamo maka matsala in ka yi haka to ka bude ƙofa ta fitina mutane su fitina da kai kuma kai ne ka janyo wannan abin ko ba haka kai ka janyo wannan abin irin abin nan din nan gashi nan da yawa muna gani kaga mutum sai kai ta mamaki kamar da kamala da gemu da waye amma sai ka ganshi da wata abin nan kabila da wando a matsayi da hip t-shirt da waye misali ya dauki da kan babu ta huzu billah wani kuma ne ba wata kila aboki aikin sa ce wata kila abokin karatu irin boko ko asana yi wata kila kaza kaza shi kawai yana ganin to me aika ko a mota ya dauko ta yana gani ai in akan babur akwai maza to ai a mota ba tunda kai rage mata har zai fitar da nan to amma duk wanda ya gani zai ce wannan ko me hadawa ne da kuma irin waɗannan mutane to sai ka ga ana ta sakawa ko sai a je za a fara cewa nan ne ko da wanda wata kabila ka ganta kwa kaza kaza kuma sai a je ai gulmarka kuma ka kai kai ne kan gudu ba dai dai bane ko wani wajen da bai kamata ka je ba akwai inda ake zuwa akwai inda bai kamata wane ya je ba in an ga wani a can ba za a damu ba amma kai an ga sai a ce subhanallah me ka wani wajen kuma kai ba wani normal ne ka je ne saboda wani dalili amma shi ba zai gane ba tunda ba zuwa zai yi ce mallam me ka ka wajen nan a kawai gano ka yi daga nesa kuma ba zai yi zuwa ya tambaye ka ba ko ma a hoto ya zan ko irin yanzu harkar waya din nan ana ta hasko abubuwa a hasko wani ta kaga ko kamar wani ba zuwa shi ne me ya kashi kaga bai ban san guzurinka ba amma shi dole sai ya yi magana to ka kiyaye kar ka jefa mutane cikin abin da ka kakkauce an gane in za ka je ka sa face mask kuma ka rika buya a gefe kar ka fito gaba kaga ka rige wa kanka fitina in ma wani dalilin ya sa lalle ka je abubuwa da yawa suna sawa ji yanzu misali mu malamai muna zuwa supervision duba ɗalibai masu karanta watv to sai ɗalibi na wanda tunda kowa ina zuwa duba habba wanda ba musulmi ba sai zama yana karantawa a makarantar mission kuma a coci kawai sai gaga malam ya shiga coci tunda ta koma coci ake subhanallah shi mai kashi me ya san cewa ɗalibi aka je yana makaranta yana karantawa ka je to da ka je ka duba ɗalibi karantawa yake sai dai kuma an shiga ta coci sai za a je makaranta suna ci na ko ga wani abin nan wallahi na ga yana shiga malam yana shiga coci ko dai kaga to wannan matsala ce to in ya kama in abin nan ne sai ka ce a'a wani abokin aikin naka ya je wanda ba kai ba tunda kai kana da matsala bai kamata a ganka ka je wajen ko ba ka wani huzuri duk dai abu misali ne komai yana iya faruwa ka san wasu mutane sun ga ne ai shi ba ya da damuwa kaza eh in kai ba ka damuwa amma za ka sa mutane a cikin damuwa sai mutum ya kiyaye kaga da ya gaya musu hankalinsa ya kwana ba zuciya ba za ka yi magana yanzu ma tsoro ma take ci cewa ma ya zaton hakan ma babban sha'ani ne so suna kafa kafa kaga sun tsira ke to sai ya gaya musu dalilin da yasa ya gaya musu wannan kuma yana da kyau idan wani abu ya faru ka rika yi mutane bayani saboda shi kanshi zai amfani yanzu wanda ya ga an shiga cocin nan yayi kuma yayi karfin hali ce malam na gaice wallahi na je duba dalibi ne makaranta ce to daliban mu ne na makaranta ne ce to kuma kaga makarantar tana cikin cocin sai an ratsa ta kofar ko ba ga kaji ka faɗe inda zai abin nan tambaye ka sai ba shi uzurin ka gaya wa mutum in ya fahimci abu ba ya fahimta zaka taimaka masa shi kuma ka wanke masa zuciya amma fa da zai zo ya tambaye ka tunda bai zo ba can yake saka abin sa yake ba da labari kai baka ma sani ba sai ka kiyaye da yadda inna shaytana yablughu a wata riwaya yajri min ibn adam majra ad-dam yana gudana a cikin dan adam kamar da jini yake gudana nan kuma yablughu min ibn adam mablagha ad-dam wato yadda jini yake jikin mutum haka shaytan yanzu misali jinin da yake gudana a jikinka kana jin yawon shi a jikinka kana jin yana ta irin fambon an bude farar din nan kana jin wani motsi to haka shaytan yake tare da kai baka jin motsin sa amma yadda jinin ka yake jikinka haka ba ya rabuwa da kai wannan yana nuna lazamtar da yake yi gare inna lillahi kenan ba daga kafar ka daga ba ajewa ajewa ranar da zai barka sai an saka a kasa an binne to me zai da kai a lokacin ya san baka da wani abu kuma sai zuwa yi tafiya amma in dai kana numfasa to fa kafarka kafarsa ce dan yawa ba zai rabu da kai ba dai inda ka motsa ba ya rabuwa da kai to kaga sai kai ne yana nuna maka fa sai kai da gaske kuma ka san dai Allah yace inna shaytana lakum aduwwun fattabi'u abokin gabanku ne abokin gaba kuma wanda so yake kai ka kuta ya kasa kuma kasan nan darkin asra minan nan sai ya kai ka wuta a ce ga wani ne yana so kaga wannan fa ba abin wasa bane dole sai kai da gaske sai kai da gaske saboda haka yadda jininka yake jikinka haka shi zai yake wasu kace a'a zahiri ne shine wannan shiga da yake jikin mutum yake talabbuti da mutum wanda shedan yana iya shiga jikin mutum kuma yayi masa tasiri to inda zai shiga jikinka ya cudanya da jikinka ai zuciyarka ai an gama can zai je dama nan ne matattara na waswasi to saboda haka shedan sai kai ta gaske wajen ya kansa saboda me idan ma ba misali zuwa yake ya rabe ka ma dai amma dai yana da zantarka baya rabuwa da kai kam duk inda kake sai sa Imam Muhammad Allah ya masa rahama haka sai da yazo mutuwa yana cewa aka ga yana fadan magana yana cewa a'a da saura dai a'a da saura dai da ya farfado aka ce yace ai shedan ne ke cewa ka tsere mana yace ai na ai ne numfashin bai fita ba da saura suna cewa ka tsere mana ba yadda zan yace ai na in dai numfashin bai gan fita daga ciki ba har yanzu da saura kuna nan dai ana rigima da ku ko sai ai taka zan a nemi taimakon Allah wajen neman tsari daga shedan babu litikafi al-ajr awsat na ramadan babin da yake bayanin yin itikafi a goma tsakiya na ramadan dama mun karanta a baya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi itikafi a dukkan goma uku na wata goma farko goma tsakiya da kuma a ƙarshe take goma ƙarshe dan ya bayyana mana dalili to anan sai yace goma tsakiya goma tsakiya ya alatta kai itikafi ba sai a goma ƙarshen ba kai a nan farkon kai a nan amma dai ga wanda yake neman laylatul qadri to a goma ƙarshe ne zai same ta a goma ƙarshe ne zai same ta ga hadisin da malaika Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu hadisi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda amin qala yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takif fi kulli ramadana 10 ayyam malaikin Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi itikafi a dukkan ramadana kwana 10 فلما كان العام الذي قبض فيه شكرت الله يكرم رايوسا صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما سيد كاج بانا 20 اشي كاغا 10 ما با ياكتا كينا ان زاكا اي دوما 30 دين كانا مسلسي ايكن الخير نيمن لاداني تو اما ان 10 قرشه ني كانا نيمن ليلت قدر ني اشي wannan 10 قرشه ذا اتيكي يكي wannan hadisi ya nuna mana cewa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafin sa a goman ƙarshe da yayi a goman farko mun karanta hadisi yayi a goma ta biyu sannan a ƙarshe sai yake cewa ku yi itikafi a goman ƙarshe domin anan ne Allah ya nuna masa akwai lailatul al-qadr amma anan ƙarshe sai ya yi kwana 20 a ƙarshen rayuwarsa ƙarshen itikafi amma malami suna cewa wannan yana daga cikin abinda ya kamaci wanda shekaru suka yi masa nisa ya ƙara ninninka aikin alheri saboda ne zahiri shine ana ƙara gaba ana ƙara gaba shekaru na ƙaruwa kabari na ƙara kusanta to ba wai lokacin da ake girma ko sai a miƙe gaba ai zauna a lokacin ake da bukatar ma alheri shekaru na ƙaruwa lokacin samartaka da lokacin hidimar duniya ce da rayuwa a je kasuwa ayi kaza ayi kaza ayi amma shekaru din suka raba aka tafi can to kuma a shagala da ayyukan alkhairi saboda me saboda lokaci ya kusanto sunnar ubangiji shine kowa ya san yaushe ake mutuwa ba zama dindin to mutum kana ba tattun baya kuma sai ka fara tanaji kai ta kokarin nan ka ƙara ayyuka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka manta shekara 63 Allah ya karbi rayuwarsa to kaga a ƙarshe rayuwarsa kwana 20 ne ma itikafi to saboda haka ya kamata a ce mutum in yana ƙara girma yana ƙara ayyuka alkhairi saboda yau kansa guduri na tafiya lahira Ibn Battal yake cewa muwazabu sallallahu alaihi wasallam al-itikafi tadullu ala anna min as-sunan al-muakkada yanda ma yake Allah yake yau yake itikafi ya nuna itikafi sunna ce muakkada sunna ce mai karfi saboda haka ana so mutun ya yi kokari ya itikafi sunna ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya barin kuma akwai alheri mai yawa a ciki saboda harkar duniya kuma a ware a yawaita istighfari a yawaita neman lada ga wanda Allah ya bashi damar kenan a lokaci yayi kuma darasi na 180 muka cika rabin littafi cip-cip mun gama da bangaren ibada za mu shiga bangaren mu'amala kamar yadda muka sani malaman fiqh ko malamai masu wallafa sukan raba littattafansu wallafa ya littafai na addini wanda suka kunshi abubuwa na ibada sai sukan raba biyu su yi ibada bangare na farko bangare na biyu mu'amala saboda bangare na farko shine alaƙar bawa da mahalicci ibadoji abinda ya shafi tsarki alwala sallah azumi zakka da sauran raguwar ibadu tsantsawan da ake neman lada a wajen Ubangiji da su wanda su ibada ne tsantsa akwai kuma mu'amala shi kuma mu'amala shine alaƙa tsakanin bawa da dan uwansa bawa mu'amaloli na rayuwar duniya tunda dan adam zai yana buƙatar zai yi kasuwa zai yi aure zai yi kodago zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza a harkar rayuwa ta abin mu'amaloli tsakanin dan adam da dan adam to yanzu wannan bangare da makaranta babu alayyabin nan ne kisim ne na al-ibadat kuma Allah ya yarda za mu shiga kisim na al-mu'amalat wanda malamin ya fara kawo babu buyowa abinda ya shafi kasuwanci muna sake nanatawa a matsayin ka na musulmi kana buƙatar ka san musulunci a aikace a karance kuma karatun da ake yi wannan karatu ne fa na aiki ba wai karatu wai ka zama malami ba a wannan wanda zai zama malami ya je zama malami amma kai matsayin ka na musulmi kana buƙatar kai karatu ka san addini ya zaka bautawa Allah sai ka san Qur'ani sai ka san ayyukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a ce kana musulmi ka zauna shekarar ka 40 50 60 70 baka yi karatu ba to me kake yi kuma haka kake musulunci taya zaka bauta wa Allah taya zaka yi addini baka yi karatu ba karatun wallahi ba wai dan azan malami ake a dan ayi ibada ingantacciya dan ayi rayuwa irin yadda addini yake so a yadda Allah ya saukar da shari'a dan ayi to saboda haka dole yana buƙatar aje ayi karatu kullun ka ji abin da zaka yi aiki da shi na buƙatar ka ta rayuwa zaka yi aure ka san menene abin da ya cancanta na mu'amala aure wanda bai da adadi hakkokin matarka a kanka hakkokinka a kanta hakkokinta a kanka sannan ga batun abin da ya shafi haihuwa kulawa da ƴaƴan abin da ya shafi mu'amala zamantakewa ta yau da kullum domin ba batun yanzu duk da cewa komai an ce za a ce to me shari'a ta ce akan abu kaza abin da yake na mu'amalar rayuwar aure misali abin yana da yawa ya zama aure abubuwa ne da yawa wanda in za a lissafo ba za a iya kididdige su komai da ya shafi mu'amalar ka da matar da ka aura komai kana buƙatar ka sani shin dole ta yi maka abinci ta dafa maka dole ta share ma gida dole ta gyara ma shimfiɗa dole ta yi kaza in kaza yi kaza dole ta kana buƙatar ta a lokaci kaza ya halatta ko kuma bai halatta ba ya halatta ana kanta gare ka ko ta ba da kanta ko kuma ya halatta abin nan ta ce ga abin take so dole kaza duk abin da yake na rayuwa kar ka manta ga wanda yake da da ka duba yanda buƙatar dan take zaka bai abinci zaka bashi abin sha zaka bashi makwanci zaka bashi akwai kayan tufafi irin na da abin nan sanyi akwai tufafi na zafi akwai abinci nau'in abincin da watakila dabi'ar mutum ta tunda ka aure mace misali yar abin nan mawadata ne ba za ka zo ka bata abin sai wanda ya dace da ita ko ba ka ba no ba za ka aure sai wanda ka san za ka iya kulawa da ita in ta ce ba za ta ci wannan abincin ba ni gaskiya a gidanmu ba ma cin irin wannan kuma a gidan muna cin tebur duk sati abinci kaza kaza ake yi shin dole ta ce an yi cin tebur ta ce yau a yi abin nan tuwon shinkafa gobe a yi burabusko ta yan Borno jibi a yi abin nan ma sa gata ta ce mu haka muke a gidan mu ce a to ni gidana shin shari'a tana da magana akan wannan sannan ta ce maka ni gaskiya tufafin da nake sa iri kaza ne ba na sa iri kaza saboda me ni ba na sa sarka sai ta azurfa ko a sai ta dinari saboda ni jiki na gaskiya ba ya da lafiya in na saka wata sarka ta baje na sai yanayin abin nan sai ta dinari dole ka ce mata kuma kana buƙatar azurfa abubuwa da wato juziyat da zaka faɗa wallahi ba su da iyaka in zaka kalli ana karanto abubuwan da ya shafi zaman duk ba wai ana buƙatar ka sani a shari'ance ya za a yi kai dan kasuwa ne ya mai shari'a tace game da zuwa kasuwa sai ka karanta ka san usulul riba me asalin riba ya riba take shiga ya bata shiga ya kaza me sharuɗin kaza akwai sharadi tsakanin naka da kai da mai ciniki in ya siya ya ce ya dama da kaya ko kuma ya siya akwai aibi ko kaza ba adadin juziya in za a yi ta bayanai a domin ai mu'amala ce ko kar ka manta mu'amalar ta ko ina daban-daban kana kai dan kasuwa gobe za ka je China ji za ka je India ga za ka je Togo ji za ka je Ghana za ka je Aba ko ina da irin mu'amala ta dace da addininka ta dace kowa in ka je kaga mu'amala sai ka auna da ni ma'anar addininka su ga yanda suke kasuwancinsu ya da masu harkar canji yaya shari'a ta ce game da canji shi abin nan yana daga cikin kasuwanci mai hatsari saboda mu'amalolin canjin ya ake kaza ake kaza ake komai ba to dan Allah wanda duk din da ya karatu ba taya irin wannan abubuwa zai san sai bai tai da ka kawai kuma gashi an saukar da shari'a ko malamai sun yi bayani a littattafai amma da ya karatu ba me yasa ba ya da lokaci amma ai lokacin ai tana lokaci in ta zo ba za ta jira ka ba wallahi za ta yi gaba da kai ita lokacin ta ba naka bane nata ne za ta bar ka to kuma din rayuwar ka kare ba kai karatu ba kawai da ka kake tafiya to kuma inda ka ne mutum adadin mutane kowa zai nashi ne that means kowa daban ne kuma alai shari'a guda ɗaya ce duk ba kai karatu ne ta randa nake mamaki wai mutum ya yake addini bai karatu ko misali ransa baya ji masa damuwar cewa in ya mutu aka tambaye shi me yasa kai kaza yace kawai da ka ne ba matsala ba ce a matsala ce babba kuwa to me amfanin abin da aka aika maka manzo ya maka bayani da littafin da aka saukar ba karanta ba kuma kai da ka inda dan ka ne ai da ba aika ba da sai a baka kai da rayuwar ka ta ka a akwai manufa wadkhulu fi sijni kaffa aka ce kuma ya ayyuhal ladina amanu inda ka imani to ana so rayuwar ka duk ta zamo ta addini ai abin fa akwai abin duba fa da gaske fa wallahi dole sai an yi karatu ba wai na jin dadi bane na bukata ne yadda kake da bukatar ka je kasuwa a ce dan me kace a yaushe zan zauna to wa zai ban bukatun na to lahira faida dole kuwa tunda za a tafi kuma babu wani abin nan duk da cewa an fi ganin mai yawan shekaru ya tafi da al'adar sunnar kenan amma karin ma yana tafiya ba lokaci yayi saboda haka sai ka shirya sai ka kula sai ka kuma ko karatun kake ba abun mamaki ba wani abun wallahi mallam duk yadda kake karatu an fada sai kai shiru ka tunu ko ka koma ka duba littafi saboda yau da gobe kuma komai na rayuwa kuma akwai abubuwan da shi karatun shi ma baya karewa duk mai mata anan duk mai mata anan kowa yi shi ina gaba ɗayan mu nan sai ka ji an ce da Allah ya mana fatuwa harkar jinin zan yi sallah ta ce ma ni ba gaskiya yanzu zan yi sallah ce to ni ma da wani ba da wani ne ai ba ma da to wai na tambaya ba kai ba bukata ta kama ni na kasa ganewa ga abin nan yadda zan yi sallah ce wallahi ne fa wannan kaza 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 ni ba na ban gane irin wannan ni ban yi karatun wannan abu to ya za a yi kuma kai amana ka ce sai ka ce to bari mu buga waya dama malamai su ne abin nan a buga a tambayi malami malam zan buɗe hansuri za a yi mata bayani to kai shi kenan sai kai ta hansuri a yi mata bayani kai ba ba za ka koya ba kullum gobe hansuri hansuri ta ce ka za malam aiki kenan wallahi haka ake mana dan Allah malam zan sa hansuri a yi bayani dan ka ji to in ta ji gobe ma ta ji ma shi kenan malami shi ba yi da abin nan kullum sai an yi abin nan kai ma ka karanta ta yadda in ya kama ɗauko littafi buɗe ka ce mu yi murada kuma yanzu daga cikin ƙalubalenmu shine duk wannan karatun da muke mu iya muke zuwa ga malam kamar littafin da ya manto a gida ba ta littafi na ba ta da to amma kana kaiwa gida ka ce ku dan ji karatun nan za ku amfana kuma kai ta dabara ka kudaitar da ita ka kudaitar da yaran ka ce in ma kuka ji da Allah in na muku tambaya ma kuka amsa a cikin karatun ma kuna da 5000 Allah ce wallahi ba kaga dole za a ji kuma a kuma ji kuma a kuma ji zo sai za a ji ce to zan yi tambaya amma ban ba amsa ba wallahi dole ba bai ta to an shirya faɗi da aka amsa ce a to masha Allah lalle an saura ga 5000 ta to gobe a ce a saura na wallahi za a yi ta ji kuma kai dan kokari ka kwadaitar a rika jin karatun karatun ta kama ta amfani ka yi musa a memory ka zo kai abin nan amma duk ka kyale su da waya suna kallon abin nan wa yake da suna wannan mai sunan shi wannan indiya hausa din ne wannan dan sanda ko soja nan mai sunan shi ayo tantu ba ai wannan karshe kenan wannan sai irin wayancan mutane amma mu ustazai ai sai dai ke ta kallon ko jin dan hausa ko irin wannan hausar abin nan ni na manta wani ya ko wani mashuri da ake ta a fara haka za ta ga suna ta kallo ko kaza ko kaza amma ba ta jinka wannan kan dama awa bibi su uku za a gani awa shida ba har a yi bacci ana kallo kai kuma ba ruwanka kuma ka je karatu ba ka dawo amma baka ce sai yi ta mamaki yanzu Allah ba zai tambaye ka wannan amanarsu ba ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ka batta sai kallo 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 ƴaƴanku da kuma matanku kallo ko zaman haka ba kwa kudaitar da su su rika jin karatu ka san karatun ba daɗi ne da shi ba ga wanda bai saba ba kuma baya bai da abin nan din a duk sai shi ta bakin da sarana developing interest ne akwai abin da yanzu kaga za a ga wani yana zuwa karatu wallahi daje yake ce kuma mamakin da zaka yi mu kanmu da muke zuwa kullun ake da yin karatun nan ba ma gaje kace wai ba za a gaji ba wallahi ba a ga saboda ya zama jiki an saba kuma ran yana so in ba haka ba sai kawai ayi kai na gaji kawai ba zan je ba to sai fa an yi yaki ba kafin zuciyar ta gamsu ma ta so abin yadda aka so waɗancan suka yi yaki aka so su kai ma sai kai yaki a so ɗayan bare wancan aiki ce dan dama abin nan da aka ce jubilat alqulub lihubbi abin nan ash-shahawat ko kuma abin nan me ake cewa abin nan huffat an-nar bi-shahawat aljanna ita aka kewaye da wahala makare duk abin da zai kai aljanna zuciyar tana da jin nauyin sa amma abin da yake na wuta ne yanzu misali wannan awa ce da din series wallahi wannan sai kai awa ce da ta wuce ma ka sani sai dai ka ji ana salatu sai kai yana kallo amma ka ce kai karanta maka shafi uku ko shafi biyar na Qur'ani ko rabin izu ko rubuni da kyan zai karanta rubuni zuciyar ma ba za ta gamsu ba yanzu a ce ka koma gida wai ka karanta rubuni ko ka karanta sumuni ko ka kana fara za ka ji ranka ma ba zai bi kawai ba wajen karatu ba ne amma TV ba da kallon waya ai wannan awa biyu awa uku yaushe ma ka san awa uku ta yi kawai kana ta yawo a gani kuma fa duk amma ba ka da lokacin karatu shi zuwa makaranta ba lokaci zuwa sauraron ilimi ba lokaci Qur'ani ma baka iya biya ba babban matsala in kana so in ba liman a ce wa zai da kowa ba ya so a yi biya don kar a ji karatun sa ba ta tajwidi sosai ba zai ja ba sai a za a talatar ba abin nan amma in dai za a bude murya to sai a duka duba wa zai saboda kai so a ji murya kuma duk ana yin sallar a murya ka ce baka yi ta irin yadda ake yin tajwidi ai baka je makaranta ba ne matsalar ka da ka je makaranta ma so za ka yi a ce kai dan masha Allah kai tilawa to amma kowa yana abin nan kuma duk ana nan ana zaune kuma jira ake mutuwar dama ba a kokontar ta wannan duk an yadda an zata amma tunanin shi ne in an tafi ne aka tanada ba wata amsa za a bayar ba lokacin ina mamakin ba lokacin nan sai me to lokacin me ake da shi na cin abinci da hira da kallace kallace dole fa sai an gyara wallahi a je a yi karatu ba wai dan ka zama malami dan ka gyara addinin ka to saboda haka an gama babin ibadat kuma dama ba za a yi tambaya ba ba a yi jaraba a yin wannan karatu dan duk an manta yanzu a shiga babu al-mu'amala kar ku manta mun karanta mutsalin sahih muslim a wannan majalisi mun sauke shi kamar dai da muke wannan nan ba Allah ya raya mu zamu mu sauke kuma shikenan har da wannan tabin an gama sai ai an mun taba abin nan taba an wuce amma ina karatun kai za a ce zo ka samu bude littafin ka nuna mana waje kaza ka manta ana buƙatar lalle a yi amfani da damar da ake da ita wajen sauraron karatu rayuwar ma lokacin ma ba yi da yawa sai an alkinta sai an yi dabaru in ba haka ba za ka wayi gari iya kasuwar da kake zuwa da kuma gidan abokai da kuma zama a abin nan inda ake shan shayin nan da kaza da ake ci shikenan rayuwar ta kare kuma Allah ya rufe asiri ma tunda ba gidan bal ake zuwa ko wajen shan shayi a manzan shi shawo na ba mutane ba wajen shi shan shi a je gyara kawai ita ce magana Allah ya yafe mana subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi